ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا عين شماتو عشرين جوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin Makka zuwa Madina na da shekara 1443 wanda yazo daidai da 21 ga watan 4 a Gregorian calendar 2022 dan ci gaba da darasin mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin Al-Hajji Abubakar Yahya Arabi wanda aka fi sani da masallacin mai yace Allah ya masa rahama wanda idan jama'ar musulmi ba su manta ba jiya mun karke zuwa karshen sura mai albarka suratul waqi'a yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi farkon suratul hadid muna addu'a abinda muka ji na alheri da ni'ima da falala a cikin wannan sura ta gabata suratul waqi'a muna addu'a Allah ya mana tarayya da ni da ku a cikin wannan alkhairan abubuwan da muka ji na tsawatarwa da firgitarwa da razanarwa da azabobi da Allah ya ambata yani da ku ubangiji madaukakin sarki ya tsare mu daga afkawa da kuma fadawa ciki suratul hadid malamin suka ce summiyat bi suratul hadid li dhikril hadid fiha an ambace ta ne da suratul hadid surar bakin karfe bakin karfe saboda an ambata wannan kalma ta bakin karfe a cikin ta a cikin aya ta 25 Allah yake cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wannan bakin karfe din a wannan aya ta 25 a cikin wannan sura mai albarka suratul hadid yace laqad arsalna rusulana bil bayyinati haqiqa mun aiko manzannin mu da hujjoji da dalilai wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana masallan muka sauke musu tare da su al kitab littafi wal mizan da kuma ma'aulai da ake auna gaskiya da su a gane gaskiya kuma ainihin wato a gano a ƙarya tare da su Allah ya ce min yi haka ne li yaquman nasu bil qisti dan su tsayarwa da mutane adalci ana su yi adalci a cikin al'umma su yi abin da ya kamata wajen dora mutane akan daidai sai Allah ya ce wa anzalna al hadida sannan muka sauke karfi bakin karfi fihi ba'asun shadidun a cikin karfe akwai yaki mai tsanani Abdullahi dan Abbas yake cewa Allah madaukakin sarki ya ai sauƙe manzanni da hujjoji da dalilai dan su tsaye da mutane akan adalci su yi addini na fata kun fahimta yace to in ka kibi to sai Allah ya ce kuma wa anzalna al hadida sai kan saka liye aiki akan ka an gane magana da kyau ku, shine hikimar cewar Allah wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun, a muka sauke karfe wanda a cikin karfe akwai yaki mai tsanani, akwai karfi mai tsanani, wa manafi'u lin-nasi, kuma karfe yana da amfani da yawa a cikin mutane. Allahu akbar, ka duba mu'jizar al-Qur'ani, kalmar cewa wa manafi'u lin-nasi ta hada yanzu duk abin da kake gani kenan yake faruwa ta hanyar karafu da kere-kere da abubuwan da duk muke gani na cigaban zamani. Ashe Allah ya yi ishara a kansa a cikin Al-Qur'ani mai girma a cikin suratul Hadidi tun shekaru 1400 da wani abu. Na fata an fahimci magana. Kenan ashe mutane za su iya amfani da karfe wajen yi wa kansu tattalin arziki da tsara wa kansu rayuwa da bunƙasa karfin musulunci. Idan mutum ya ainihin wato bi shi kenan, idan kuma bai bi ba sai karfe ya biyar da shi. Shine yace wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas. Dan haka Allah ya ambaci karfe a cikin wannan sura, yasa aka kira ta suratul hadid, sura ta ainihin wato bakin karfe. Abu na biyu, jumhurul ulama sun tafi akan cewa wannan sura madaniya ce. Wannan sura madaniya ce. Sai dai akwai wasu malamai da suke ganin akwai wasu ayoyi waɗanda suke makkiya ne, balma suka ce tun daga farkon surar har zuwa ainihin wato kan aya ta tara. Ina fata an fahimci magana. Gaba ɗaya waɗannan ayoyin makkiya ne, tun daga farkon sura har aya ta nawa, ta ainihin wato a tara. An gane magana da kyau ko? Da Allah maɗaukakin sarki a da Allah madaukakin sarki yake cewa huwa allazi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur ko wa inna allaha bikum lara'ufur rahim. Huwa allazi, shine wanda yunzilu ala abdihi, yake sauke wa bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayatin bayyinatin, ayoyi bayyinannu, liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur, dan ya fitar da ku tun daga cikin duhu zuwa ga menene, zuwa haske. Wa inna allaha bikum lara'ufur rahim, kuma lalle Allah madaukakin sarki ainihin wato mai tausayi ne da jin kai da rahama a ainihin wato gare ku. Har zuwa wannan guri malamai suka ce duka ayoyi ne makkiya, kaga kenan kusan kaso 1 bisa 3 na ainihin wato surar ayoyi ne makkiya, kaso 2 kuma bisa 3 na sura din ayoyi ne madaniya. Dan haka malamai suna ganin cewa wannan sura din akwai ayoyi makkiya masu yawa a cikinta, amma da ittifaqil ulama malamai sun tafi akan cewa a sura ce madaniya. Akwai kuma aya ta 16 ita ma sun ce makkiya ce, wato daga kan aya ta 9 ka tsallake ka tafi aya ta 16, to ita aya ta 16 ita ma ainihin wato makkiya ce, wanda take cewa alam ya'ani lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم العمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله تعالى لم يعني للذين امنوا شن لوكتي بي بني ga masu imani an takhsha qulubuhum li dhikri Allah, zakatan su sukari su rankofa ga Allah saboda ambatansa, wa ma nazala min al-haq, zakatan su su koma zuwa ga Allah da abinda Allah ya saukar na gaskiya. Ina fata ana fahimta. Wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablu, kar su zamanto kwatankwacin waɗanda aka bawa littafi tun kafin wannan lokaci. Fatala alaihimul amad, lokaci ya tsawaita gare su, suka sa burata-burata da harkar duniya a gabansu. Ina fata an fahimta. Allah ya ce faqasat qulubuhum, sai zukatan su suka kekashe, wa kathirun minhum fasiquna, da yawancin su fasikai ne. Akwai hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus, wanda Imam Muslim ya rawaito shi a lambar hadisi na 327. Abdullahi dan Mas'ud yake cewa shekaru 4 ne tsakanin musuluntar mu da kuma zargin da Allah madaukakin sarki yayi wa da yawa daga cikin mu cewa muna nema mu biye wa duniya mu watsar da al'amarin Allah. Shine ya kawo wannan aya ta alam ya'ani lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum, aya ta 16 a cikin wannan sura mai albarka, suratul hadid. Ina fata an fahimta. Wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito, yace shekaru 4 ne tsakanin musuluntar mu da wannan. To sai malamai suka ce kaga wannan ya ƙara tabbatar da cewa wannan aya din makkiya ce. Domin Abdullahi dan Mas'ud a ina ya musulunta? Eh? To kaga wannan shine abin da yake ƙara tabbatar da ainihin wato wannan. Sai abu na 4 a tartibu suwar a jerengin surorin da suka sauka daga sama daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan sura ita ne ta ainihin wato 95, amma a kirge na mushaji wato yadda aka jera su, na fata kuna fahimta. Wanda wannan jera surori da kuke gani na Alkur'ani, malamai suka ce amrun ne tauqifiyun, wato sahabbai ne suka yi amma da ishara daga wa, daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cewa daga sura kaza ku sa sura kaza a gabanta, daga sura kaza ku sa sura a gabanta, daga sura kaza a lokacin tattara menene, tattara Alkur'ani. Amma idan ka tambaya daga wata sura ce bayan ita aka saukar da wata sura, to shine suka ce ita wannan sura ta zo a jerin surori ta 95, ita ne sura ta 95, domin suka ce ta sauka ba'dal zalzalati, kafin suratul zalzala, idza zulzilatil ardu zilzalaha, to ta sauka kafin ita, wa ba'da muhammad wa qabla muhammadin, amma ta sauka kafin suratul zalzala, bayan suratul zalzala kafin suratu muhammad. Ina fata an fahimta. Bayan suratul zalzala kafin suratu muhammad, haka wannan aya ta sauka. Amma idan ka zo kana kirga a Qur'ani daga surar Baqara sai daga Fatiha sai Baqara sai Ali Imran sai Nisa Maida har ka taho, ita ne sura ta 57. An gane? Amma a jerin saukewa daga wannan sura wacce ta sauka daga sama sai wannan, to ita ne ta 95. Na fata an fahimci bambancin. To wannan shine abin da malamai suka tabbatar. Abu na farko na biyar shine wannan sura tana dauke da ayoyi guda 29. Ayoyinta guda 29, haka malamai suka ainihin wato a tabbatar. Sa'annan abu na biyar ko na shida shine tana dauke da darussa ɗaya kusan guda 10, darasin da take dauke da shi ɗaya bayan ɗaya har kusan darussa guda 10. Malam Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo a cikin littafinsa mai sura mai suna ko tafsirinsa mai suna Awdahul Bayan Lima'ani wa Hidayatil Qur'an, ya kawo waɗannan darussa guda 10 gabaɗaya sun da ya jera su. Amma daga cikin babban darasin da sura nan take ɗauke da shi, shine malamai suka ce tana faɗaitar da musulmi ƙoƙarin tattara ƙarfinta guri ɗaya ta hanyar abin da ya shafi tattalin arziki da kuma tattalin yadda za a kare musulunci, ko da kuwa da kansakali ne. Ina fata an fahimta. Ko da kuwa da ƙarfe ne, ko da da yaƙi ne, a tabbatar da an kare addinin Allah, kada a bar addinin Allah ya zube a ƙasa. Shine ma dalilin da ya sa ya soke wannan ainihin wato aya ta ainihin wato 16 a cikin wannan sura. Sannan tana tabbatar da tsarkake Allah tare da tasbihi gare shi, kamar yadda za mu ji surar ta buɗe da tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan tana magana dangane da wato buwayar Allah da izzarsa da kuma kaɗaituwar siffofinsa da ainihin wato mulki irin nasa da kuma ibada, tabbatar da ibada gare shi. Tana ɗauke da darussa ire-iren waɗannan a cikinta da yawan gaske. Gani da ku, ina mana addu'a Allah ya amfanar da mu da alheri da albarka da ke cikin wannan sura mai albarka. Abubuwa da za mu ji na alheri, Allah ya haɗa ni da ni da ku a cikinsa. Abubuwan kuma da za mu ji na tsoratarwa da firgitarwa tun kafin mu ji, muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya tsare imaninmu, ya tsare mana takawarmu, ya tsare mana mutuncinmu, ya tsare mana wato dukiyarmu, ya tsare mana rayuwarmu, ya haɗa mu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a filin tashin alkiyama, kuma mu haɗu da shi a cikin Jannatul Firdaus. Allah rahama mai Allah ya ci. نعم.
وتسبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل
Allah subhanahu wa ta'ala yace sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, sabbaha lillahi ai bi ma'ana ma fis samawati, abinda ke cikin sammai, wal ard da kuma abinda ke cikin kasai, sabbaha lillahi suna tsarkake sunan Allah. Kamar yadda jiya muka faɗa, waɗannan surori ko wannan kalma ta sabbaha ta zo da sigogi mabambanta, wadda kada zakarna ma zakarna bil ams, ma zakarna ma lana hajatul ila i'adatihi, ba mu da wata bukata sai mun maimaita abin da muka faɗa. Wanda jiya wanda ya zo wannan tafsiri ya ji bayanin da muka yi cewa wannan kalma ta sabbaha ta zo da fi'ili madhi kamar yadda ta zo a nan, da kuma wasu gurare ta zo da abin nan fi'ili mudari'i kamar yadda ya zo a wasu gurare yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sannan ta zo da fi'ili amri sabbih isma rabbikal a'la, sannan kuma ta zo da masdari shine menene subhanallazi asra bi 'abdihi ko yawwa da dai shauransu. Duka wannan yana nuna mana muhimmanci na tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala, da kuma yadda ba ma mu ɗan adam ba, hatta aljanu da ainihin wato bishiyoyi da kwari kai har kifaye a cikin ruwa suna tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala. Kai malamai suka ce cewar Allah cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ko تسبح له السماوات السبع سمي غدا بكاي غباكي دي سنا يي وا الله منيني تسبيح da kuma kasai wa man fihin da duk abin da ke cikin su gaba daya, da kasai da sammai da abin da ke dankare da makara a cikin su, ba wanda baya wa Allah tasbihi. Sai Allah ya ce wa in min shay'in, babu kuma wani abu da ka sani, in dai wani abu ne shay'un din nan malamai suka ce ya game komai, rigar ka ma tana wa Allah tasbihi, dan rigar ka ma shay'un ne, hular kankan nan tana yi wa Allah tasbihi, fankan nan da take kadawa tana yi wa Allah tasbihi. Dan na fata an fahimta shine ma'anar wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi. Sai Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihahu, sai dai ba ku fahimtar tasbihin da suke, ma'ana karar da fanka take, kukan da kurciya take, karar da zakara yake da dai shauransu, kai ne take jin sa a matsayin kara, amma shi a gurin Allah ne yake masa tasbihi yake masa. To shi yasa idan kai dan adam ka ce ba za ka yi wa Allah tasbihi ba, to kai kuma asuwa wai kare da gudun layya, ka je kai tashar holiyarka, amma dai ka sani masu yi wa Allah tasbihi Allah ne kadai ya san adadinsu da yawansu. Ina fata ana fahimta. To wannan duk yana nuna mana muhimmancin wannan tasbihi din, da girmansa da mutuncinsa a gurin ka a matsayin ka na musulmi, ka tabbatar da cewa kana yi wa Allah tasbihi, ka ware lokaci na musamman. Kuma jiya mun yi bayani akan fa'ida da alherin da ke cikin tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala. Idan mutum yana yawan tasbihi ga Allah, Allah yana cire shi daga dukkanin wata matsala, da dukkanin wata damuwa, da dukkanin wani kunci. Zai mun karanta muku kisar Zannun, wanda tasbihi ne fitar da shi daga cikin bala'in da ya afka. Kuma sanannen abu ne, babu wani a duniya da ya taba shiga damuwa irin ta Zannuni, wanda kifi ya haɗe a cikin duhun dare kuma a cikin duhun ruwa. Jama'a kun fahimci magana? Na tabbata idan kifi ya haɗe ka, ko akuya ko tinkiya ko kura ko zaki ko mesa ya haɗe ka, ba za ka yi safan biyar mai kyau ba a ciki za ka mutu, don kofar iska da numfashi duk ta toshe, don haka mutuwa za ka yi. Amma shi saboda tasbihi da yake yi, Allah ya bar shi ya zauna tsawon lokaci a ciki, kuma daga baya Allah ya ba wa kifin umarni cewa ta amayar da shi. Fa'idar menene fa'idar tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala? Yana da kyau mu dinga yawan tasbihi ga Allah, muna tsarkake sunayensa, saboda akwai dimbin alkhairi mai yawa a cikin yawan tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala. Kuma jiya mun faɗa cewa akwai tasbihi kala kala, wanda zaka ji cewa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ainihin wato babu abin da yake mai daraja a gurin Allah da soyuwa a gurin Allah irin wannan kalmomin. Kuma idan ka ji kalmomin sai ka ji akwai wato tasbihi a ciki, irin su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim. An gane ku? sannan mun yi magana akan wata mata daga cikin matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda Annabi bayan sallar Asuba ya same ta tana ta lazumi. Annabi ya ce, har yanzu kina ta fama ka ce muna nan dai muna neman shiga a gurin Allah? Sai ce, to na faɗi wasu kalmomi guda hudu na maimaita su sau uku, inda a ce zaki dinga maimaita su, to duk wanda zai kowane mutum ya yana zikiri, to ba zai samu ainihin wato falala da alheri a gurin Allah kamar naki ba. Za Allah ya gaya mata cewa, yana cewa, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Wannan kalmomi ne Annabi ya ce, duk wanda ya faɗe su sau uku ya maimaita su, to duk abin da dan adam zai faɗa a duniya na tsarkake Allah ba zai kai shi samun lada da shiga a gurin Allah ba. Amma me ya jawo wannan abin ya zama haka? Saboda akwai tsarkake sunan Allah a ciki. Ina fata an fahimta. Akwai tsarkake sunan Allah subhanahu wa ta'ala a ciki. Wa huwa al-azizul hakim, lalle Allah mabuwayi ne kuma mai hikima. Sai Allah ya ce, lahu mulku samawati wal ard, mulkin sammai da kasai nasa ne. Yuhyi wa yumitu, yana kashewa kuma yana rayawa. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma shine iko ne akan komai. Sai Allah ya ce, huwa al-awwal, shi Allah shine farko. Wal akhir, kuma shine karshe. Wal zahir, shine sama. Wal batin, kuma shine kasa. Wa huwa bi kulli shay'in alim, kuma shi sananne ne dangane da komai da kasai. Ina fata an fahimci magana. Shi yasa malamai suka ce, shi Allah ba wai yana ko ina bane da zatinsa, amma yana ko ina ne da menene? Da iliminsa. An gane maganar da ke ku? Yasa a wata sura ya ce, alam tara anna Allah, na'am, Allah madaukakin sarki yace, alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard, shin ba kai duba bane cewa lalle Allah madaukakin sarki ya san abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin menene? Kasai kaga sai buɗe ayar da ya'lamu. Sai Allah yace, ma yaqulu min najwa salatatin illa huwa rabi'uhum, babu wata ganawa da za a yi ta mutum uku face Allah ne na nawa? Na hudu. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, ba wata ganawa da mitin da za a yi, mitin din nan na alheri ne ko na tsiya ko na shegantaka? Mitin din karar da kara wasu abin nan taimakon wasu ne da tallafa musu da agaza musu, ko kuma mitin din ruguza wasu da cutar da wasu ne? Kowanne irin mitin ne na mutum biyar face sai Allah ya zama shine na hidansu. Ina fata an fahimta. Sai Allah ya ce, wala ajna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu, babu sama da kasa, babu kasa da haka face Allah yana tare da su a duk inda suke. Sai Allah ya ce, thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyama, sannan Allah zai ba su labari na abin da suka aikata a ranar tashin menene? Tashin al-qiyama. Sai ya ce, inna Allah alimun kadir, ko haka ne? Inna Allah alimun kadir, khabir, inna Allah alimun khabir, lalle Allah masani ne kuma mai bada labari. To ku duba farkon ayar, sai Allah ya bude ta da ya'lamu, karshen ayar ma kuma sai Allah ya rufe ta da ni ya'lamu. Sai malamai suka ce, ilimin nan na Allah da yake cewa alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard, da kuma cewa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu, wannan ma'iyyar ta cewa ko su nawa ne Allah na tare da su? To ma'iyya ce ilmiya, ba ma'iyya ce zatiya ba. Saboda ayar an bude ta da maganar ya'lam, an kuma sake rufe ta da maganar ya'lam. Ina fata ana fahimta. so ma'iyar ba ta shi da kansa da zatinsa ne zai zo gurin ba, a'a iliminsa ne yake tare da su a duk inda suke. Jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko? So don haka cewa da Allah madaukakin sarki yayi wa huwa bi kulli shay'in alim, shine ilimi ne akan komai, shine yana tare da shiga da fitar kowa, da abin da yana alheri da abin da yana tsiya duka yana sani. Na fata ana fahimta. Sannan duk abin da ka boye ya sani, haka in ka bayyana ma ya sani. Yace kul in tukhfu ma fi anfusikum na'am wa ya'lamu na'am wa ya'lamu ma fi samawati wa fil ard akramakallah. An gane ku? Allah ya ce kul in tukhfu ma fi anfusikum, ka ce musu in ma kun bayyana kun koya abinda ke cikin kirazanku da kuma zuciyoyinku gaba daya, aw tubduhu, ko kuma kun me kun bayyana shi, ya alamku Allah, Allah yana sanar da shi. Ni na san za a yi haka. Na'am, Allah madaukakin sarki yace kul in tukhfu ma fi anfusikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Ta cikin suratul baqara al-rahman ne nema. An gane ku? Al-rahman ya dauka waccar maka nema, asali ta suratul baqara maka nema. An gane? Kul in tukhfu ma fi anfusikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard yati wallahu ala kulli shay'in qadir. Na fata an fahimta. Kace musu duk abin da kuka boye a cikin zukatanku ko kuka bayyana shi, Allah madaukakin sarki yana sane da shi, domin shi Allah mai iko ne akan me, akan komai da komai. An gane? Da haka sai malam yace anan, wato yukhbiru ta'ala annahu yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi. Allah yana ba mu labari ne a farkon surar nan cewa duk abin da ke cikin sammai da kasai suna tasbihi gare shi, ay min al hayawanati wal banati wan nabati, na daga dabbobi yini hayawanati wan nabati, da duk wani tsiro, duk wata dabba da ka sani wanda ake ci ko wanda ba a ci, wanda take da kafa uku ko kafa hudu, mai jan ciki ne ko kuma mai tafiya da kafa biyu, ina fata an fahimta. Dukansu suna tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda muka kawo wancan surat cikin surat ayat cikin suratul isra. An gane ko? Dan haka komai yana tasbihi ga Allah. Allah ya ce wa huwa al-azizul hakim, ai allazi kad khada'a lahu kullu shay'in, duk wani abu da ka sani yaron kofa gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Hakimun fi khalqihi wa amrihi wa shar'ihi, kuma Allah shi mai hikima ne a cikin halittarsa da lamarinsa da shari'arsa. Duk abin da ka sani Allah yana yin sa da hikima da gwaninta da kwarewa irin tasa. Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiit, ay huwa al-malikul mutasarrifu fi khalqihi, shine mai mulki mai jujjuya komai a cikin halittarsa. Fa yuhyi wa yumiit, daga cikin kwarewarsa da gwanintarsa yana kashewa kuma yana ne yana rayawa. Wa yuqdi man yasha'u ma yasha'u, yana bawa wanda ya ga dama abin da ya ga dama. Ko ba haka bane? Yana bawa wanda ya ga dama abin da ya ga dama, abin da ya ga dama sai ba wanda ya ga dama. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, kuma lalle shine iko ne. Ai ma sha akana wa ma lam yasha lam yakun, abin da Allah ya ga dama yakan faru, abin da Allah kuma bai ga dama ba baya faruwa. Wannan haka tsarin Allah, haka Allah ya tsara. An gane? Huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin, hadhihi al-aya هي المشار إليها في حديث إرباض بن سارية أنها أفضل من ألف آية. أقول حديث إرباض بن سارية ديت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياتي وأن آية تاب آية جبو نفت عن فهمتا مي دليل سبودا أتجنت أقول كده دور الله كما يدعك تقول هو تأجل ثلث القرآن هو kul huwa tana dauke da ɗaya bisa uku na alqur'ani. Me ye dalili sirrin shine a cikin kul huwa akwai kadaituwar waye? Allah. To shi kadaita Allah babu abin da ya fi shi alheri a gurin bawa. Duk abin da ya shafi tauhidi ka furke wannan, ka kuma sa wannan a ranka. Duk abin da yake da alaka da kadaita Allah da bauta da kuma tabbatar da siffofin Allah, ko to ba abin da ya kai shi daraja a gurin Allah, ba abin da ya kai shi kima a gurinsa. Wannan dalilin yasa idan ka karanta kul huwa sau uku, to ladan ka dai da wanda ya sauke menene? Alqur'ani. Yasa saboda falalar Allah, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ko قل كتم بفضل الله برحمة الله وبرحمته لكم رحمتها فبذلك أكن حكا فليفره قواي البحري فلنسي هو خير حكا شين مفي عن خير مما يزمعون صمد أبن متاريسك وقرن تتراوى نفت أنغاني ينزكاك إذن الله بباك حجا القرآن بكما كان نسوك ساملا دم وندي سوك القرآن ماذا يتنا يكا سوك قل هو سوء يتنا تتكا موسى على رمانا na fata aka hita fallalar Allah. Saboda a cikin tsarin Allah, Allah ya tsara wannan littafin, ba kowa Allah zai iya bawa hadda shi ba. Akwai wadanda Allah bai basu ba, kuma suna so su samu irin alherin da wanda suke da shi suke samu, ko to shikenan sai ka karanta daya, ka karanta biyu, ka karanta uku, shikenan sai ka ce to jama'a ina gayyatar walima. Me ya faru? Sai na sauke Qur'ani. Ai yau sai ka sauke Qur'ani sai ka zuda zunna. A cikin maganar da kyau ka soke surorin abin nan su kul huwa suratul ikhlas sau uku, shi kenan kawai. Annabi Muhammad ya ce ka samu ladan saukar Qur'ani. An gane? To dan haka a cikin rahamar Allah, Allah ya tsara ainihin wato wannan cewa abin, to wannan sura ko wannan aya huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Annabi ya ce ita kuma tana daidai da aya dubu. Kaga Qur'ani yana da ayoyi dubu nawa? Dubu shida da ɗari biyu da goma sha nawa? Sha hudu ko sha biyar ko sha shida, ko a nastilashin ruwayat, gwargwadon yadda wasu malamai suka kirga ayoyin Al-Qur'ani. To kaga idan ka karanta wannan sura, wannan aya, huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim, to daidai kake da ka karanta aya dubu a Qur'ani. Na fata an gane. To kaga ita ma tana da falalarta ta musamman. Hadisin Irbadu dan Sariya, kuma an samu daga Abu Zumayl, Abi Zumayl qala sa'altu ibn Abbas, yace na tambayi dan Abbas, fa qultu ma shay'un ajidu fi sadri, yace me nake ji ne dan Allah a cikin raina hakan nan yana damuna. Qala yace ma huwa, sai dan Abbas yace masa me kake ji? Qultu sai nace masa, in ji Abi Zumayl yace wallahi la atakallamu bihi, abinda nake ji fa ba zan iya faɗa ba, ina jin wani abu yana damuna a raina a zuciyata. Sai Abdullahi dan Abbas yace menene wannan abu? Sai yace a ba zan iya furta shi ba. Qala sai yace fa qala li, sai Abdullahi dan Abbas yace a shay'un min shakkin, wani abu ne kake ji a ranka kamar ta wata shakka, ko wani abu yana ma kaikayi a ranka dangane da addinin Allah? Qala sai yace wadahika, sai yayi dariya, ma'ana shine kenan. Qala sai Abdullahi dan Abbas yace wa wannan Abi Zumayl ma naja min zalika min ahad, ba wani mutum da ya tsira daga irin wannan tunanuka, ko ba haka bane? Sarana ha kawai sai ka zauna ka ce to anya kai ta sake sake shi ga gidin garbujiro ma da abubuwa a cikin zuciyarka. An gane maganar da kyau? To abinda manzon Allah ya bayyana, in dai baka furta ba, kawai iya mujarradin tunani ne, to Allah ba zai kama ka da shi ba. Na fata an fahimci magana. Allah ba zai kama shi da shi ba, domin idan aka ce abun Allah zai kama ka da shi, to ina ga duk duniya ba wanda zai kubuta, domin babu wanda ba shi da irin waɗannan menene tunanuka a cikin zuciyarsa. Jama'a kun fahimci maganar da kyau ko? Yawwa. Shine a wannan sura, aya ta suratul baqara, cewa idan ma kuka yi
ayyukum
Allah ya ce kun ka ce musu in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, in ma kuka bayyana abin da ke cikin kirazanku ko kuma kuka boye, yuhasibukum bihi Allah, Allah sai ya muku menene dake hisabi. Kaga sai wannan ya nuna hatta tunanin zuciya Allah ba zai bar mutane da shi ba. Na fata an fahimta a farkon lamari, amma a ba daga baya Allah madaukakin sarki ya soke wannan magana. An gane magana da kyau ko? Saboda haka Allah ya ce in kuka bayyana abin da ke cikin kirazanku na tunanuka ko kuka boye shi, to Allah sai ya muku hisabi. Idan ka dauki wannan fassara ayar a haka, to hatta tunanukan zuci da dan adam ke yi wanda yake tuno sahu, yanzu kana zaune din da sai ka ce dama ita kwalbar giya mana, ko ba haka bane? Zuciyar ka yake dinga tunano ma wani abu, ka ga wani mutum ya wace dama in gaura wannan mutumin da mari mana, haka kawai ka dinga tuno abubuwa na hayaniya mana. Gane magana da kyau ko? To a bisa wannan fassara wannan ayar, har wannan abun Allah ba zai barka da shi ba sai ya maka sabi da shi. To shi ne sahabbai da suka zuwa wannan sai suka ce kai anya na manzan Allah wannan abun za mu iya kuwa, a ce hatta tunanin zuci za mu ci gaba da yinsa, kuma Allah zai ci gaba da yi mana kididdiga a kansa. Sai manzan Allah ya ce ku ci gaba da cewa mun yi imani, mun yarda, gufuranaka gafaraka muke nema, faqina azaban nari, Allah madaukakin sarki ka tsare da mu daga menene? Daga azabar wuta. Suna cikin fadin wannan ne fa sai Allah ya saukar da amanar rasul. Na'am. نعم سيدي ودغدان ابن يفارا يسكا تيمي ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا نعم الله سبحانه وتعالى لما ذا الله يتكوي تسيوا كني إيماني غافر الله كتيني ما كسلما تندهك الله يطارا كبرش أحكا إذن الله يبهن سكني إيماني كني يردزاك تقبض كيا إدو كاسس وغيس صوتهم فأنا تجن حكا نسنا تسيوا بكرانك ربنا وإليك المسيح Allah mun ji mun yi imani mun yadda gafaraka muke nema, sai Allah madaukakin sarki ya ce amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna, manzo yayi imani da abin da aka saukar masa daga ubangijinsa, mu'mine ma sun yi imani, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, kowanne yayi imani da littafin Allah da manzannin Allah da sauransu. Na fata an fahimta. Fa qalu sami'na wa ata'na, sai suka ce mun ji mun yi da'a, gufuranaka Allah ka gafarta mana, abinda kace din nan na doka mun ji mun yarda mun yi biyayya Allah, amma muna neman gafaranka Allah, wa ilaikal masir, sai Allah ya ce to shikenan, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, daga yanzu an soke wancan, Allah ba zai dora wa rai ba face abinda ba za ta iya, tunda kun yi complain akan cewa ba za ku iya daukar cewa hatta tunanin zuci za mu muku hisabi da shi ba, to mun bar ku da iya abin da kuka aikata daga banku ko abin da kuka furta da menene da bakin ku. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat, dan haka sai kun aikata za a yi muku hisabi, wa alaiha ma kasabat, ya suka ƙara cewa rabbana la tu'akhidna in nasina, Allah idan mun yi mantuwa kar ka kama mu. Don haka daga yanzu duk abin da kai cikin mantuwa komai girman sa, komai girman sa, in dai mantuwa ne to Allah ba zai kama ka da shi ba. Ina fata an fahimta. A ce mutum ya yi sati bai salloli biyar din nan ba, ma ta ba shi ya ce ya manta. In dai da gaske mantuwan ne a tsara maka Allah. Amma zai yi, zai yi waka, sai dai a kai shi asibiti wannan ko? A ce ya kamu da mantau, ya wuce ciwon mantuwa, ya kamu da mantau, mantau ya kamu wannan ko? Ina fata an fahimta. Don haka duk abin da ka manta Allah ya yi, in nasina aw akhta'ana, haka abin da ka kuskure. Ka zo aikata kaza sai kuskure ya faru, sai ka aikata kaza a madadin kaza, to Allah ya yi. Ina fata ana fahimtar. Saboda haka in nasina aw akhta'ana, rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Allah kar ka dora mana wani nauyi irin nauyin da ka dora waɗanda suka gabace mu, suka gagara ko suka sha wahalawa kafin aiwatar da shi. An ce daga cikin wasu al'ummatai akwai wanda ko fitsari ne ya taɓa jikinsa, sai ya ɗauki menene dutse ya yi ta kankarar jikinsa, sai jini ya fita, sannan sarkin ya tabbata. Amma kai yanzu sai ka sa ruwa, ruwan ma aka ce idan fitsarin namiji ne kame ka yayyafa, in fitsarin mace ne aka ce sai ka wanke ka matse ka ainihin wato murji, haka ne? To amma idan a mutanen Annabi Musa ne tsingaro za ka sa kai ta karkar cinyarka har sai jini ya fita, sannan sai a ce to ya tsarkaka. To kaga kafin ka bari fitsari ya ƙara taɓa ka za a ɗauki tsawon lokaci ko? Ina fata a fahimta. To shi ne wala tuhammilna, rabbana tuhammilna ma taqata lana bi ko? Rabbana wala tuhammil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi, abinda duk ba za mu iya ba Allah kar ka dora mana. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqaumil kafirina. To shi ne a nan sai Abdullahi dan Abbas yake cewa wannan sahabi ko wannan tabi'i, a shay'un min shakkin, wani abu ne na shakka kake jin sa a ranka. Kale yace sai wa dhika sai yayi dariya, ma'ana haka ne kenan. Kale sai yace wa ma na min zalika ahadun, ba wani wanda ya kubuta daga wannan. Kana yana faɗin wannan hatta anzalallahu ta'ala, sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar da ke cikin suratu Yunus a daren ma, Allah yace fa in kunta fi shakkin. Allah subhanahu wa ta'ala yace fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka, in ka kasance cikin shakka dangane da abin da muka saukar zuwa gare ka ko, fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qabli, ka tambayi waɗanda suke karanta littattafai kafin kai. Ina fata an fahimta. To malaman tafsiri sun yi ta magana akan cewa wannan ayar da manzon Allah ake ko kuma da mu ake, suka ce domin in an ce da manzon Allah ya ake, to wanda aka turo da sako shi ma yana shakka akan abin da aka turo shi. Ina fata kuna fahimtar magana. To anya wannan magana za ta zama ko da shi ake? To shi yasa sai wasu malaman tafsiri suka ce a'a, an tauna tsakuwa ne don a bawa a yatsu. Asali wannan magana ba da Annabi ake ba, domin shi yana da yaƙini akan abin da Allah ya turo shi. Ina fata kuna fahimta. Cewa babu shakka, domin shakka wani nau'i ne na rashin yarda da abin da kake kai. Ko ba haka bane? Suka ce ba za a fassara wannan ayar cewa da Annabi ake ba, sai dai kai musulmi wanda kake kwangaba kwan baya akan cewa shin akan gaskiya kake ko ba akan gaskiya kake ba, to ka karanta ko ka tambayi waɗanda suke karanta littafai kafin kai. Ina fata an fahimta. Kafin kai ka fara karanta ko kafin kai ka fara fahimtar wannan maganar, ka tambaye su ka ji shin menene suka fahimta dangane da wannan. Sai Allah ya ce laqad ja'aka al-haqqu min rabbika, haƙiƙa gaskiya ta zo maka daga gurin Ubangijinka ya kai musulmi. Fala takunanna minal mumtarin, kar ka kasance cikin masu shakka da kokwanto akan abin da Allah madaukakin sarki ya dora ka a kai. Qala wa qala li, sai shi Abdullahi dan Abbas da ya karanta masa wannan sai ya ce masa idza wajadta fi nafsika shay'an, idan wani tunani ya zo maka akan addinin ka kana tunanin wani abu daban, faƙul to abinda zaka karanta wannan abin ya gushe a ranka shine huwa al-awwal wal-akhir waz-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Da haka wannan bara ce daga Abdullahi dan Abbas, daga wani tunani ya zo ma yana so ya jirkita maka addinin ka sai ka ce huwa al-awwal wal-akhir waz-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim, shikenan kawai ka ci gaba da nana ta wannan da Abdullahi dan Abbas, to wannan tunanin zai gushe zai barka. Ina fata an fahimta. Wa qad ikhtalafat ibaratul mufassirin fi hadhihi al-aya, ibarorin malaman tafsiri sun bambanta daban-daban. Wa aqwaluhum ala nahwin min bid'ati 10 qawlan, sanda akai maganganu kusan guda 10 akan fassarar huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Qala al-Bukhari, malam Bukhari yace, qala Yahya, malam Yahya yace az-zahiru ala kulli shay'in ilma, da aka ce huwa az-zahiru dinnan wato shine yake sama akan komai ta fannin menene ilimin sa, yana sama da komai. Wal batin, batin din nan da aka ce ai ala kulli shay'in ilma, shine yake wato kasa da kowanne abu wajen sanin sa da wajen sanin menene shi, wato ta kasa ba za ka samu wanda Allah ya fi ko wanda ya fi Allah menene ba ilimi ba, ta sama ma ba za ka samu wanda ya fi wa menene ba ilimi ba. Ina fata an fahimta. Qala shaykhuna al-Hafiz al-Mizzi, malam yace babban malamin mu Hafiz al-Mizzi yace Yahya hadha huwa ibnu Ziyad al-Farrahu lahu kitabun sammahu ma'ani al-Qur'an, yace ya Yahya wannan shine ibnu Ziyad, yana da wani littafi mai suna ma'ani al-Qur'an, ma'anunan al-Qur'ani. Wa qala warada fi dhalika ahadithun, hakika hadisi sun zo tattare da wannan ma'ana. Fa min dhalika, daga cikin hadisan, an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u inda an-nawm, annabi ya kasance idan ya zo bacci yana karanta wannan addu'a yana cewa allahumma rabb as-samawati was-rabb as-samaa, allahumma rabb as-samawati as-sab'i wa rabb al-'arsh al-'azim, ya allah ubangijin sammai guda 7 da kuma ubangijin gado mai ainihin wato girma, rabbana wa rabb kulli shay'in, ko kulli shay'in, ubangijina kuma ubangijin komai, munazzil at-taurati wal injil, wanda ya sauke at-taura da injila, wal qur'an kuma ya sauke qur'ani, faliq al-habbi wan nawa, Allah shine wanda ya kaji ainihin wato kwaya, la ilaha illa anta, babu abun bauta da gaskiya sai kai, a'udhu bika min sharri kulli shay'in, ina neman tsarin ka daga sharrin komai, anta akhidun bi nasiyatihi, kai ne wanda kake rike da makyanjamar sa, sai ce antal awwal, Allah kai ne farko, falaysa qablaka shay'un, kafin kai babu kowa. Ina fata kuna fahimta, domin abinda za ka yi tunani kuma wanda tunanin ba ka da amsa a kansa, komai yana da farko ko ba shi da farko, to amma Allah fa ba shi da farko. Yaushe Allah ya fara wannan tambayar, kar ma ka yi wa kanka ita. To ina so ku gane shi wancan tabi'i da yayi wa Ibnu Abbas tambaya yana daga cikin abin da yake ƙarfafa so masa a cikin ran, shine in komai yana da farko, to abin tambaya shin Allah ma yana da farko? Idan fa Allah yana da farko, to akwai wanda ya farar da shi, kai shi kuma wancan waye? Jama'a kun gane magana? In dai aka ce Allah yana da farko, to duk abin da yake da farko ai akwai wanda ya farar da wannan abin, ko kai kana da farko, akwai yadda akai ka fara, kuma akwai wanda ya farar da kai. Duniyar nan tana da farko, akwai ranar da ta fara, kuma akwai wanda ya ne ya farar da ita. Komai da ka sani yana da farko, kuma akwai wanda ya farar da shi, kuma akwai ranar da ya fara, ko ba haka bane? To shikenan, tunda haka ne, shin Allah ma yana da farko? Amsar shine ba shi da farko, domin in ka ce Allah yana da farko, to duk abin da yake da farko ka'idarsa guda biyu ne. Farko dai akwai ranar da ya fara, na biyu kuma akwai wanda ya farar da shi. To in ka ce Allah yana da farko, to yaushe Allah ya fara? Kaga ba ka da amsa, ko ba haka bane? In kuma ka ce Allah yana da farko, to wa ya farar da Allah, wa ya fara allantar da Allah? Kaga ba ka da amsar wannan tambayar. To shi yasa daga cikin abin da ke tsarsasuwa kenan a cikin wannan tabi'i, yazo yake tambayar Abdullahi dan Abbas, zuciyar sa sai ta dinga tuna masa cewa wai yaushe ne Allah ya fara ni, sai ka ta bawa kansa amsa. Shine fa'idar kawo wannan hadisin karkashin wannan aya dan a fassara maka irin tunanukan da yake zuwa wa mutane a ransu wanda ba su da amsar wannan abu. To shi yasa kai musulmi kawai tunda Allah nan ya ce ba shi da farko, domin cewa sa huwal awwalu ba fa shi yake nuna kuma yana da awwaliya ba. Karanta muqaddima ta menene ta Muhammad bin Ibn Abi Zaid al-Qayrawani, me ya faɗa a cikin muqaddimar? Yace huwal awwalu wa laysa li awwaliyatihi ibtida'u, shine farko amma farkon sa ba ta da ranar da ta fara. Na fata an fahimta, shine farko tabbas amma farkon sa babu ranar da ta fara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, duk yadda zaka yi tunanin to yaushe babu, ita farkon Allah ne ya farar da ita, to ta ya za a yi ita kuma ta nuna yaushe Allah ya fara, tunda ita ma Allah ne ya farar da ita? Jama'a kuna fahimtar magana? To shi yasa irin wannan tunanukan annabi ya ce kai ta'awuzi ka yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ka watsar da wannan tunani. Abdullahi dan Abbas ya ce ka karanta wannan aya ka ci gaba da nanata ta, zai kawo maka da wannan tunanin. Kun gane maganar da kyau ko? To shi ne yake cewa Allah kai ne farko, falaysa qablaka shay'un, kafin kai babu komai kuma. An gane? Wa anta al-akhiru, kai ne karshe, falaysa ba'daka shay'un, bayan kai kuma babu me? Babu komai. Na fata an fahimta. Wa anta al-zahiru, kai ne sama, falaysa fawqaka shay'un, sama da kai kuma babu me? Babu komai. An gane maganar da kyau ko? Mintunan ku na kamarar nan bai kare ba. An gane? Falaysa fawqaka shay'un, sama da kai ba komai. Wa anta al-batinu, Allah kai ne ƙasa, falaysa dunaka shay'un, bayan kai a ƙasa to babu wani abu kuma da za a samu. Jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko? Ba wanda yake bayan Allah, ba wanda yake kuma kafin Allah. Kafin Allah ba abin da ya rigaya, bayan Allah kuma babu wani abu a gaba. Na fata ana fahimtar magana? To wannan shine abin da ake so ka fahimta. Sai manzon Allah ya ce to kuri yanzu wannan duwa shi dai da manzon Allah yayi wa Allah. Na fata kun fahimta. Allahumma barin sake mai ka kaji da kyau. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arshil azim. Na fata an fahimta. Wa rabb kulli shay'in, rabbana wa rabb kulli shay'in ko munazzil at-taurat wal injil wal qur'an faliq al-habbi wan nawa la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhidhun bi nasiyatihi anta al-awwalu falaysa qablaka shay'un wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay'un wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka shay'un wa anta al-batinu falaysa dunaka shay'un. Sai annabi da ya gama wannan washin gaba daya, kun san abu guda nawa annabi ya roka? Abu biyu kawai ya roka, ko mu ce abu daya ma. Sai manzon Allah ya ce iqdi anna daina, Allah ka biya mana menene bashi. Duk wanda bashi ya marka tutu, ya biya bashi, ya biya abu, ya sake likitewa, ya sake biya, ya sake kwasa, ya sake abin, ya ki karewa. Manzon Allah ya ce ka dinga wannan addu'a. Sannan sai annabi ya sake cewa wa aghnina min al-faqr, Allah ka wadata mu daga menene talauci, dan talauci yake kawo yawancin ne bashi. Kun bari su maganar da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya shirye da mu. An nuna mun lokaci yayi, amma sharhin ayoyin nan ba su kare ba. In mun zo gobe mallam zai sake karanta mana, akwai hadisi guda ɗaya da zai kamata mu sake karantawa domin mu ƙara fito da wannan ma'anar wannan aya. Amma dai abin da muke so a fahimta, wato Allah shine awwal, amma falaysa li awwalihi awwaliyatihi ibtida, kuma shine akhir, amma ƙarshen sa kuma ba ta da me ƙarshe. Haƙiƙa dan Allah wannan tunani kokolwarka za ta baka, ba abinda za ta baka, sai dai imani kawai. Don ƙarshen Allah ba ta da ƙarshe, farkon Allah kuma ba ta da farko. To ya rage, yanzu zaka je kai ta tunani oho oho, iya dai karatun kenan. Ina fata an fahimta. A barwar Allah abinsa, kawai kai imani. Allah ya ƙara mana imani, Allah ya taimake mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وعليكم السلام.